إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah madaukakin sarki da ya tattara haduwar mu a wannan masallacin na mashruu da'wati wal irshad huwa da site dipte inda muke gudanar da karatun littafin mu na umdatul ahkam muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kenan kenan wannan tambayar ta hito daga Yasir Bashir yake cewa da Faransai ne ya rubuta ta zan gayin ta da Hausa kai tsaye yake cewa assalamu alaikum malam idan ya kasance abokai guda biyu ne to sai ya kasance ɗayan ya shiga aljanna ɗayan kuma ya shiga wuta yace to ya taba jin ana cewa aboki na kwarai yana iya kici abokinsa takan iwa Allah ya bashi ceto abokinsa to tambayar sai ta ce shin idan wannan abokin ya tahi ceto wannan dan uwan nasa daga wuta shin shi wannan wanda ya tahi ceto sa shine zai ji zahin wutar ko kuma zai ji zahi ba shine tambayar sa shi abin da yake so ya ji kawai amsa ana shine a takaice dai kamar yanda fadi tabbas haka ne yazo a hadisi muzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan an yi hisabi ɗan aljanna sun je aljanna to sauran daga cikin ɗan aljanna wanda suke da abokai a wuta za su ce ya rabbuna ya ubangijinmu inna lana ashaban yake cewa muna da wasu abokai kunna nusalli ma'a kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana sai ce ya Allah abokan namu sun kasance tare muke sallah tare muke azumi dukkan ayyukan alkhairi tare muke yi amma tsotsai ne ya kai su a wuta ya Allah a ba mu yugo mu ceto su sai Allah ya ce idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala darratin min imanin fa akhrijuhu sai Allah ya ce musu kuje cikin abokan namu duk wanda kuka gani yana da zuciya a zuciyarsa akwai daidai da mithqala darratin na imani ku fito sa daga wuta kenan wannan sai mu ciwa tabbas ceto tsakanin abokai akwai sa wannan kenan sai zai kara kwadaitar da mu akan mi akan mu yi abota da mutanen kirki yalla mai yiwa dalilin su Allah ya tabu mu daga wuta to amsa anan shine Allah shine mafi sani wanda ya tai ceton zai ji zahi ko ba zai ji zahi ba amma dai abin da zamu yi tsammani shine ba zai ji zahi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa wuta ya je ya yawo a cikin wuta ya yawo a cikin aljanna kuma lokacin da yawo a cikin wuta bai ce ya ji zahin ba sai dai ya gano dukkan azabun da aka masa kenan ba za mu yi tsammanin cewa wanda yaje ceto zai ji zahin wannan wutar sai shi kuma mai wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum malam buhari set letter et de la part de muhammad sharif je voudrais vous demander une question très importante qui a un rapport avec notre religion musulmane Si une personne vient de rendre l'âme, est-ce que cette personne sera directement jugée? Wannan bayan sallama yake cewa wai idan mutun ya rasu shin kai tsaye ne za a yi masa hisabi ko kuma ba kai tsaye bane? Amsa anan shine hisabi ya kashi kaso biyu. Akwai hisabul barzakh sannan kuma akwai hisabul akhirah. Hisabi da ake yi a cikin kabari da kuma hisabin da ake yi a ranar tashi alkiyama. kenan zamu iya cewa akwai hisabi na kai tsaye shine wanda za a yi masa mi bayan ya rasu kenan a cikin kabarin sa kamar yadda hadisi sananne shahararri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka samu mace a cikin kabarin sa Allah zai turo da mala'iku guda biyu su yi masa tambayoyi man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka me ya addininka me ya annabinka me wane ne ubangijinka shine manzo Allah yake cewa idan ya kasance mutumin kirki ne ya ba da amsa da kyau sai Allah ya ce sadaqa abdi fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna sai Allah ya ce ma mala'iku ku yi masa shinhida daga cikin shahidun aljanna a cikin kabarinsa sannan kuma ku sa masa kaya daga cikin kayan sa na aljanna sannan kuma ku bude masa wata kofa daga cikin kohin aljanna iskan aljanna ya zumbugo shi kinan kun ga to ana an yi mishi hisabi to idan ya kasance kishiyar sa cewa wanda bai bada amsa ba da wannan tambayoyin da aka masa kenan mi shine sai Allah subhanahu wa ta'ala yace afrishu lahu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ila nar ku yi masa shinhida ta wuta sannan ku sa masa kaya na wuta sannan ku bude masa kofa daga cikin me daga cikin kohin wuta kinan sai nuna cewa ashe bayan mutun ya rasu kai tsaye akwai hisabi na farko da ake masa kamin a shege hisabi na mi kamin a shege hisabi na gaba da shine tashi alkiyama wannan kuma yake cewa assalamu alaikum yake cewa tahiyati laka ya ustaz yake cewa SK Lordin prayer shi wanne diba bismillahir rahmanir rahim avant de lire la surat fatiha la prière est-elle valable yake cewa anya idan mutum ya karanta yayi sallah sai kasance a harkon suratul fatiha bai bismillah ba shin sallar sa tayi ko kuma bata yi ba to amsa anan ne shine ya danganta daga ra'ayin sa na abin da ya shahi suratul fatiha in yana ɗaya daga cikin wayanda suke ganin a bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha to kenan idan yayi wannan sallar bata yi ba tunda kenan bai ka aya daga cikin surorin da fatiha ba kenan bai karanta fatiha duka ba in kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin wayanda suke ganin cewa bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin suratul fatiha to kenan idan yayi sallah dan bai karanta bismillah ba mi sallar shi tayi mun gane ko kuma magana mafi inganci wanda malamai suka taya akan ta shine bismillahir rahmanir rahim ba dai bace daga cikin ayoyin suratul fatiha mun sha bayani akan wannan domin da a ce dai ce daga cikin ayoyin suratul fatiha da manzo Allah idan zai karanta ta yana fara karanta bismillah ana shi da hili kowa yana shi ya zo a hadisin Anas yake cewa yayi sallah bayan manzo Allah da Abu Bakar da Umar yace babu wanda ya taba shin daga cikin su yana bayyana bismillahir rahmanir rahim kenan rashin bayyana sai nuna cewa mi ba aya bace daga cikin ta kenan dan kai sallah ba kai bismillah ba kenan sallar ka bata lalace ba wannan shine kenan kuma ana shar'anta mutum ya fara da a'udhu billahi minashaitanir rajim sannan ya bismillahir rahmanir rahim kenan duka ya zaman to da gangan abba kai ta ba ko kuma cikin mantuwa ne abba kai ta ba duka dai sallar ka tayi insha Allah sannan a tambayar sa ta biyu yake cewa kel edu shati man pour celui qui vend ce qui ne l'appartient pas mais sakamakon wanda yake saida abun da ba nasa ba kenan sakamakon sa kenan barawo ne tunda ya saida abun da ba nasa ba in kun mutunan ya sani bai tambayi izinin sa ba ya saida kenan yayi lahi yayi abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya halatta ga dayan ku ya mulki abun wani idan ba da izinin sa ba mun gane ko kaida ce ma a wajen malaman fiqh suke cewa la yajuzu lil ghairi an yatasarrafa fi milki ghairihi illa bi idni baya halatta ga wani yayi babake re a cikin kayan wani mutum in ba da izinin sa ba sai in ya baka izini sannan zaka yi wannan kenan ko ko kake ma mutum na shago idan bai baka izinin ba in an zo ka saida to kada ka saida wannan shine mafi alkhairi sai wannan tambayar shi kuma daga amara yake cewa tambayar sa dai bayani ne mai tsawo da faransai kenan zan takaita ta yake cewa menene mutum ya kamata yi a lokacin da ya gushi kenan wa'ina abubuwa ne kamata a ce mutum ya yi lokacin da ya gushi amsa anan shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zanne sai ya tsinkaye wasu mutane guda biyu suna fada gudan yayi gushi huskar sa ta yi jajjawur ya cika kamar ya batsi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu manzo Allah yace ni na san wata kalima da a ce wannan mutumin ya faɗi wannan kalimar da gushin nan da yake ji ya tahiyar masa ya tahi sai manzo Allah yace a'udhu billahi minashaitanir rajim shine a'udhu billahi minashaitanir rajim kenan yana ɗaya daga cikin ladabin lokacin da kai gushi ka maimaita wannan kalimar domin malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin wuraren da shedan yahi saurin shiga a cikin jikin mutum ko kuma yake da damar shiga a cikin mutum shine lokacin da ya gushi idan kai gushi sai ya saurin shiga a cikin kai ta zayyana maka abubuwa yana ɗaya daga cikin kuma abun ka bar wurin ko kuma ka faɗi magana mai kyau akwai ɗaya daga cikin me yake da suna magabata da ake cewa Umar bin Abdul Aziz sananne ne daga cikin khalifofi na Umayya, wata ran ya biyo a masallaci, to a cikin masallaci akwai duhu, to sai bai sani ba sai ya take wani yana kwance, shi kuma mutumin dago kan shi kenan, sai ya ce kai mahaukaci ne baka gani, sai ya ce masa ni ba mahaukaci bane. Lokacin da ya faɗi kai mahaukaci ne, to akwai hadawan shi a tare da shi, hadawan har sun yi cikin wannan mutumin za su kama shi su bashi kashi. Sai ya ce musu a'a, ya tambaye ni ne kuma na bashi amsa, ya ce ni mahaukaci ne, nace ni ba mahaukaci bane. Kun gani alhali kalima ta wannan tambayar kalima ce wadda a ɗabi'anci za ta fusata mutum. Kenan wannan shine kenan. Kenan mayawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dabarin muri da kuma yin shiru duka yana ɗaya daga cikin abin da zai taimakawa. A tambayar su ta ƙasa kuma har yanzu dangane da abin da ya shahihu shine yake cewa idan mutum ya zage ka ya halatta karama, to amsa nan ne shine ya zo a hadisi Muzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mustabbani Muzalla yake cewa mutane guda biyu wanda suke zagin junansu yake cewa meke da suna a hadisin dai Muzalla yake cewa mutane guda biyu wanda suke zagin junansu, to duk laihin da duk abun da suka faɗi laihin yana ga wanda ya fara, kun gane ko? Sai Muzalla yace illa an ya'tadda al-mazlum, sai in ya kasance shi wanda aka fara zagin ya wuce guna da iri, kinai sun da cewa ya halatta idan aka zage ka karama da daidai yanda aka maka, amma in ka wuce mi in ka wuce to a wani lokacin kai ma za ka samu zunubi. Wannan shine kenan. Sai dai abin da yake alkhairi shine mutum ya yahi kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin, in aka yi muku laihi to ku rama daidai abin da aka yi muku, amma ku yi hakuri shi yake alkhairi. Sai akwai tambayoyi guda biyu su kuma su kama da juna. Na farkon yake cewa est-ce qu'il est obligatoire qu'un musulman se marie, dole ne wai sai mutum yayi aure? Tambaya ta biyu ita kuma take cewa assalamu alaikum ustaz, je ne me suis pas identifié car je préfère que ça reste anonyme, est-il interdit de repousser les mariages à cause des suicides? Tambayoyi ne guda biyu masu alaka da juna. Na farko yake cewa wai har dole ne sai mutum musulmi yayi aure? Ta biyu ita kuma take cewa ya halatta mutum ko kuma mace, tunda mace ce mai tambayar ba ta wadi sunan ta, fita ce ya halatta kaman ta gudda aure dan saboda karatu, ta ce sai ta kare karatu za ta yi aure? To amsa anan shine a kai tsaye dai aure hukumce-hukumcensa sun ta'allaka da wanda ake ma magana, mun gane ko? Akwai ga wanda yake gare sa wajibi ne ya aure, akwai ga wanda yake gare sa ba wajibi bane ya aure. Waye aure yake wajibi a gare sa? Shine wanda auren rishin auren nan zai iya sasa ya fada a cikin sabon Allah madaukakin sarki. Kenan idan dai har rishin aure zai iya saka ka fada a cikin sabon Allah, to wajibi ne a gare ka kai gaugawa kai mi kai gaugawa kai aure. Don me Allah yake ce muna qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum, kace ma mu'minai su liƙe ganin su su kame farjin su. To ta wace hanya ce mutum zai liƙe ganin sa ya kame farjin sa? Babbar hanya ita ce mi? Ita ce yin aure. Kuma suke cewa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, tunda dole ne sai ka kame farjin ka, dole ne sai ka rumsa idanunka, kenan dole ne sai kai mi? Sai kai aure. Kenan mai wannan tambayar maccen idan ya kasance rishin sauran auren ba zai sata ta fada a cikin sabon Allah ba, to a wannan lokacin ya halatta a gare ta ta yi mi ta jinkirta auren sai ta kare karatunta. Amma in ta san rishin auren zai sata ta fada a cikin sabon Allah, to a wannan lokacin dole ne ta yi mi ta yi wannan auren in so in tana so ta ci gaba da karatunta. Wannan shine kenan insha Allah. Sai a wannan tambaya ta karshe yake cewa tambayar sa ta farko dai yake cewa wai har aikin banki ya halatta? Tambaya biyu ne a wuri guda. A kai tsaye ya danganci bankin, idan ya kasance banki ne wanda yake na musulunci babu riba a ciki, to ya halatta kai aiki a cikinsa. Amma idan ya kasance banki ne wanda akwai riba a ciki, to baya halatta kai tsaye ka yi aiki a cikinsa. Domin ya zo a hadisi Jabir yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu. Muzalla yake cewa Jabir yake cewa manzon Allah ya la'anci mai cin riba da wanda yake wakiltar wanda ake ci ma riban, ko kuma wanda yake rubuta ta, ko kuma wanda yake shaida. Kenan sai nuna cewa mi lokacin da kake aiki a banki zaka zamanto na hurko ne mai shaida, na biyu kuma zaka zamanto mai rubutawa, takan iya ma wani lokaci ka zamanto wakili. Kenan dalilin wannan abubuwan, idan kai wannan aikin zaka sance daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anta. Amma idan dai babu riba a ciki, to a wannan lokacin ya halatta kai aiki a wannan banki. Tunda muna matsala ta zakka, to shin kudin riba har ya halatta a hudda musu zakka? Akai sai kudin riba bai halatta a hudda musu zakka ba, domin menene? Domin asali wannan kudin ba naka bane, kuma yana ɗaya daga cikin sharadi na hidda zakka shi shine ya kasance abinda zaka hudda ma zakka naka ne. In gane ko, shine a ka'ida suke cewa la zakata fi ma laysa lahu malikun muayyin, babu zakka a cikin duk abinda baya da wanda yake mallakar sa. In gane ko, kuma sannan zakka ibada ce, to ita kuma riba dauda ce ko? Kuma Allah yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, manzo Allah yake cewa Allah sarkake ne baya karba sai sarkake. Kenan riba idan mutun ya same ta, hanya guda ce zai biya rabu da ita shine mi yayi ya sa ta a cikin hanyar da za ta iya amfanin wasu, kamar biyan bashi ko abin da ya kama da haka. A cikin tambayar sa ta wannan wurin kuma har yanzu yake cewa har uba yana da haƙƙi ya hana ma ɗansa kiran sallah da limanci. Tabbas kuma wanda yayi wannan tambayar na san abin ya afku gare sa ne, mahaifinsa ya hana sai ya kiran sallah, ya kuma hana sai ya ladanci. Gani kahin mu je a wannan amsa sai nuna mana cewa mi yana mana cewa tabbas wannan uban za a iya masa wani irin kallo. Me kallon da za a masa? Shine akwai iyaye da yawa wanda suke kokowar yaran su ma su mai sallah, ba ma wai su yi kiran sallah ba, su mai sallah. Amma shi kuma har ya samu yaron nasa yana so kokarin ya yi kiran sallah, amma yana mi yana kokarin ya hana masa. Kahin ma wannan tambayar ba a jima ba sosai da wani wana da yake jandarma, ya kira ne yake cewa yana so da Allah in yi mishi vokal. Wani abokin shi ne shi da matar shi suka samu matsala, matar ta shi ta kira shi tana cewa ya kira mijinta ya mishi magana. Abinda aka yi shine suna cikin hira, sai ta ce mishi ai ta dauki ma azumi take na nafila. Sai shikenan mijin ya hau hada, dan me yasa za ta dauki azumi ba ta nemi izinin sa ba? Alhali lokacin da ya faɗi wannan maganar yana a wajen mission baya ma a gari, shikenan ya azar gima. To shi ne yake neman mi in yi vokal ɗin, in yi masa magana. Kun gani sai nuna cewa mi ya jahilci hukuncin na mace ta yi azumi a lokacin da take mi, a lokacin da take azumi na nafila. Kenan lokacin da mace take azumi na nafila, idan mijin yana nan ne ba za ta yi ba sai da izininsa. Amma idan babu shi nan, tana da hanyar ta yi duk yadda take so. Mun gane ko? Tunda malamai suke cewa nake da suna al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, hukunci yana gudana ne tare da abun da yasa aka hukunta sa. Dan me yasa aka ce ta nemi izinin sa in yana ba? In babu shi nan kuwa, to ba sai ta nemi izinin sa ba. Wannan shine kenan. Kenan a takaice, uba baya da hurumin ya hana dan sa kiran sallah. Idan dan na sa yi kiran sallan da yake ya hana sa, bai yi layin komai ba, domin ba sabon Allah bane. Wannan abu ne wanda yake tsakanin shi da ubangijin shi. Abin da yake tsakanin kai da ubangijin ka, mahaifinka baya da hurumin ya shiga wannan iyakar. Sai dai dan ya halatta dan saboda ya faranta ma mahaifinsa rai, ya ƙi yin kiran sallar lokacin da mahaifin yake nan. Amma lokacin da babu shi nan sai ya yi. Mun gane ko? Kenan dan ya yi limancin da kuma ladancin, bai da laihi, bai saba ma mahaifinsa ba a wajen Allah. Wannan shi ne kenan insha Allah. Kenan za mu je a cikin karatunmu na babin zakka. A sati wanda ya wuce mun kare hadisin Abi Sa'id al-Khudri, wanda ya buke muna bayanin ɗaya daga cikin sharuɗan zakka shine mi shine cikar nisabi. Mun ga cewa nisabi na raƙumi shine idan aka samu raƙumi guda biyar a wannan lokacin za a hudda ƴar akuya. Kuma har yanzu manzo Allah yake cewa idan aka samu buhu guda biyar, ausuki guda biyar na tsaba a lokacin za a hudda mi, za a hudda ɗaya cikin biyar kin. Mun gane ko? Sannan kuma muka ga cewa idan ya kasance azurfa ce ta kai guda 200 a wannan lokacin ne za a hudda mi, za a hudda make da suna rubul ushur, za a hudda ɗaya cikin 40 kinta. Wannan shine kenan nisabin da muka yi bayani akan sa a satin da ya wuce. Sai daga nan da abin da ya shafi kuɗi, a takaice dai yana da kyau mu san da cewa kuɗin da muke mu'amala da su a yanzu kamar suna tahiya ne akan make da suna miqdari na zinariya. To shi yasa miqdarin zinariya shine miqdarin kuɗin da muke a yanzu. Kenan kuma zinariyar akan iya a samu wani lokaci ta tashi wani lokaci ta sabku shi yasa kowace shekara malamai suke kilgawa su ga yani nisabin yake kina a yanzu wancan nisabin da na fadi na sati wanda ya wuce tsohon nisabi ne wanda na jima da sani a yanzu kenan bayan na kara tambaya nisabi ga yanda yake a miliyan 3 babu shikka da 40 ne mun gane ko miliyan 3 ba shikka da 40 wannan shine nisabi wanda ya samu wannan miliyan 3 ba shikka da 40 to a nan lokacin zai hudda zakka ma'ana kudin sa ya kai ya hidda zakkar su mun gane ko dangane da ita kuma abin da ya shafi zakka ta shanu su kuma sai mutun ya samu saniya guda 30 sannan zai hudda da guda mun gane ko da gudar kuma karamawar take da shekara 1 ta shiga a cikin shekara ta 2 sai dangane da su kuma kananan dabbobi sai ka samu da 40 sannan zaka hudda da guda wannan su ne kenan a takaice nisabin zakka a satin da ya wuce kuma mun yi alƙawarin za mu ga ta wace hanya ce mutun zai gane cimakar da ake iya hudda mata zakka da cimakar da ba a iya hudda mata zakka a kai tsaye dai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin cimaka babu abin da ake hudda ma zakka in ba abubuwa guda hudu ba shine sha'ir da alkama da kuma zabib shine inabi busasshe sai kuma dabino wannan sune abin da ake hudda ma zakka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai sun yi kai kawo dangane da shin kasancewar wannan abubuwan su kadai ne aka hudda ma zakka a lokacin manzo Allah to shi zai nuna cewa har wannan lokacin su kadai ne za a hudda ma zakka ko kuma a'a manzon Allah bai ci a hudda ma sauran zakka bane dan saboda a lokacin shi babu su sai bayan shi ne aka same su to anan sai muka samu malumai daga cikin malumai wanda suka tai akan cewa wannan abubuwan guda hudu su kadai ake hudda ma zakka daga cikin abubuwan da suke kayan noma yana ɗaya daga cikin su al-Imam al-Albani da al-Imam Ibn Hazm da kuma sauran tabi'ai da suka tai akan wannan ra'ayi to sai dai maganar da mafi yawancin malamai suka tahi suka rinjayar shine mi ba dole sai waɗannan ba duk abin da yake ya siffantu da abubuwa guda biyu zuwa uku to za a hudda masa zakka daga cikin kayan noma abu na biyu shine kasance ayyukuna mimma yaktabuhu an-nas ya kasance daga cikin abin da mutane suke ci mun gane ko kuma akwai banci tsakanin al-qut da al-mukammilat abin da mutane suke ci a matsayin abinci su ci su koshi ba abin da yake daga cikin kwalam da makulashe ba abu na biyu shine ya kasance mimma yukam ya kasance daga cikin abubuwan da ake awon su mun gane ko daga cikin abinci akwai wanda ba a awon su na uku shine ya kasance an yakuna mimma yutakhar daga cikin abubuwan da ake taskancewa ma'ana sukan iya su bushe a aje su lokaci mai tsawo ba su lalace ba to waɗannan abubuwan duk mai yake da suna cimakar da ta siffantu da wannan siffofin to dole sai an hudda mata zakka mun gane ko na farko ya kasance abin da ake ci ne a matsayin abinci na biyu ya kasance daga cikin abubuwan da ake awo ne na uku ya kasance daga cikin abubuwan da ake iya adana ne to idan muka ɗauki a lokacin manzo Allah babu shinkafa to mu ɗauki shinkafa mu dora mata wannan siffofin anya ta cika wannan siffofin na farko shinkafa a matsayin abinci take ko kuma a ce a matsayin kwalam da makulashe a matsayin abinci abu na biyu shinkafa ana awanta ko ba awanta ana awanta abu na uku ana taskance ta ana iya a aje ta tsawon lokaci ko ba a aje tsawon lokaci ana iya aje ta kenan sai nuna cewa shinkafa ta yi mi tana ɗaya daga cikin abin da za a hudda musu zakka mun gane ko to mu ɗauki albasa albasa na farko tana ɗaya daga cikin abinci abincin da mutane suke ci a matsayin abinci abincin tuwo ba ta ci na biyu shinkafa ana awanta a asali tun can asali albasa he ana awanta ba a awanta kamar awo irin na sake ne ba a yi mata awo mun gane ku ba a ce mata tiyoyi ko kuma a ce kilo nawa daga baya ne aka samu yan bariki suka fara nan kilo kilo kamar nama shi ma a lokacin kun ga babu wannan na uku albasa ana aje ta tsawon lokaci ba a aje to kenan albasa akai sai babu zakka a cikin ta ko buhu nawa kai na albasa baka hudda zakka sai dai da sharadi idan ya kasance ka sata a hanyar kasuwa to ta shiga cikin bi ta shiga cikin abin da malamai suke ce ma arubut tijara duk abin da ba a hudda mishi zakka idan ya shiga a cikin kasuwanci to dole sai a hudda mishi zakka to a wannan lokacin idan za a hudda mishi zakka za a hudda zakka ne ta hanyar miqdari ba cikin ta ba za a hudda misali albasa ka sata a kasuwa mun gane ko kenan ta yi shekara guda kenan sai kasance wannan albasar in za ka hudda mata zakka ba cikin albasar za ka hudda ba zaka hudda kimar ta ne albasar za ta iya ta yi miliyan nawa to cikin miliyoyin nan na kudi za a hudda ka bada kudi ba albasar zaka bada ba amma su kuma misali hatsi misali shinkafa misali alkama su kuma zaka hudda ne daga cikin su daga cikin jinsin su ba cikin kudi zaka hudda ba mun gane ko sai idan ya kasance su ma ka sa su a fanni na mi fanni na kasuwanci wannan shine kenan insha Allah to idan muka dauki kuma wake a lokacin manzo Allah ba su da wake wanda muka sani a wannan lokacin to wake idan muka siffanta shi da wannan abun guda uku yana da su ko bai da kenan sai na cewa ana mi ana hudda mishi zakka to akwai wanda zai kama hukumu wani abu bari mu dauki ɗan makka ɗan makka ta siffanta da wannan siffofi na farko tana ɗaya daga cikin abin da yake abinci to a wajen mu dinmu Hausa ba ta ciki tana iya wanda a wajen da yake da suna zarmaganda tana iya zama tunsu a matsayin abinci ko su ma yana tsammani akwai wahala sai in an yi yunwa mun gane ko a asali dai ba a ce ma shinkafa ba a ce ma ƴan makka tuwo tana ana nisa da a cikin kwalam da makwalashe jayyid a asali dai to asalin ake bibi mun gane ko jayyid wannan tana daga cikin kayan kwalam da makwalashe kenan wannan ba ta kenan za mu ga cewa bata siffantu da wannan siffar ba kenan kai tsaye ko da an samu sauran kenan ba za a hudda mata zakka ba wannan shine akwai wanda zai ba mu misalin wani abu da yake tsammani yake tunanin yana shiga zakka sai mu auna shi mu gani tanka jayyid jazakumullahu khairan kai kanka ma ka san da ba abu da zakka ga tanka tunda tanka ba a ce shigo yawa kina da ɗaya daga cikin al-khudrawat su kuma al-khudrawat kai tsaye gaba ɗayan su babu zakka a cikin su kayan miya dukkan su babu zakka a cikin su irin su tahornuwa aha gujiya jazakumullahu khairan mumtaz gujiya kun gani to za mu doka ita ma gujiya kai tsaye tana a matsayin abinci ban sani ba a dogon dutse yalla aha eh
akwai wanda ke dauka abinci akwai daga dauka
yawa jazakumullahu gujiya kurus ko
gujiya kurus wacce tsarewa
yawa
matsayin
abinci
ana iya wata kuku ana cinta
ana jazakumullahu khair kenan gujiya kurus tana shiga amma wacce ita dai ba ta shiga
wala wacce gida
eh yawa gida ba jazakumullahu khair to me ke da suna inda a ce ni a matsayin kabila nake da ina daga cikin da za su hudda mata domin ni ina yin gujiya a rana guda ya zama tu gujiya ce kawai nake musamman lokacin muna shami'a har a yanzu zan iya ini guda so guda zan ci abinci sauran tu gujiya ce zan ci to kun gani ya danganci da shi yasa a kodi yaushe ake son a yi aiki da asalin kenan dan saboda kai abinci ce a gare ka kakkace za ka hudda mata zakka domin zakkar in ka hudda wasu ne za ka ba to in ka ba su ai ba matsayin abinci take a gare su ba kenan wannan shine aha misali dabino shi yana ci dabino me yasa su laraba gare su menene dabino abinci ne shine shi yasa yazo hadisi Aisha take cewa suna iya su tashi da dare da sahi ko kuma su yi wajen wata guda ba su da abincin da za su yi illal aswadaini sai dai bakakin abuwa guda biyu dabino da mi da ruwa kenan su laraba a wajen su dabino a matsayin abinci ne to yana ɗaya daga cikin abinci a wajen shi cuku kun ga kai tsaye shi ya mahuta daga cikin nau'i na mi abun noma tun da shi ba noman shi ake ba ko jayyid a dawa ita ma a matsayin hatsi kenan kun gani ita ma ta siffantu da wayannan siffofin aya a to aya ita ma yawa in ba maradi ba yalla aha aya ita ma ba ta daga ciki ita ma cikin kwalamar take wannan su ne kenan abubuwan guda uku wannan siffofin idan mutum ya rike su to duk wani abinci ya san za a yi hudda mishi zakka ko ba za a yi hudda mishi ba a takaice kenan insha Allah mu shiga a cikin darussan mu sai ma ne ke cewa an abi huraira radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisin daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah sira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa qala ya ce laysa 'alal muslimi fi 'abdihi babu akan musulmi a cikin bawansa wala farasihi ko kuma dokinsa sadaka ma'ana zakka wa fi lafzin a cikin lafazi illa zakatal fitri sai dai zakka ta hudda kai fil raqiqi a cikin bayu ana wannan hadisin manzo Allah yake cewa babu ga musulmi a cikin bawansa da kuma a cikin dokinsa sadaka cikin doki da bawa sadaka. Wannan hadisi kai tsaye dalili ne akan kayar da malumai suke cewa la zakata fi amwalil kunya. Ya ake cewa amwalul kunya shine dukkan abin da mutum zai aje dan amfanin kansa. Ana babu zakka a cikin duk abin da mutum ya aje dan amfanin kansa. Mun gane ko? Idan muka lura anan ne bawa da doki abubuwa ne wanda suke masu kuɗi tunda ana saida su. Mun gane ko? To sai manzo Allah ya ce idan ya kasance mutum ya aje su ne dan amfanin kanshi to ba sai ya hudda musu zakka ba. Ko doki ne wace gare ka in dai ka aje su ne dan amfanin kanka ba dan ka saida su ba ba na kasuwanci bane to ya halatta a gare ka kai amfani da su ba tare da ka hudda musu zakka ba. Yanzu idan muka doka a wannan misali mun za mu ce mota ko mota ko moto mota ne za a iya cewa kenan ko mota nawa ke gare ka in dai ta amfanin kanka ce to ko da ɗa nawa ce ba za ka hudda musu zakka ba. Amma da sun shiga a fanni na kasuwanci to a lokacin shekara take za a hudda musu zakka. Amma ba motar za ka hudda ba za ka hudda miqdarin su ne kimar su za ka hudda. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Sai manzo Allah ya ce sai dai zakatami zakatul fitr kenan shi bawa za a hudda mishi zakatul fitr za mu zo a gababin na zakatul fitr za mu gani. Sai dai wannan ka'ida tana da istisna'i tana da togaciya. Me ye togaciyar? Shine banda annakadaini zinariya da azurfa ma'ana shine kuɗi su wannan koda mutum ya taskance su dan amfanin kansa to dole sai ya hudda musu zakka zinariya da azurfa da wannan kuɗin da muke da. Kenan misali mutum ne yake da miliyan goma lokacin zakka ya sai ce wannan miliyan uku wanga na aje su ne dan saboda gida zan gina kenan ban hudda musu zakka sai ka hudda musu zakka. Da dai gida goma ne ke gare ka sai ka ce wannan gidan shi ba na kasuwa bane kaina na aje mashi nan gaba zan gina shi to shi ba za ka hudda musu zakka ba. Amma kuɗi su za a hudda musu zakka dole komi amfanin da komi kake so kai da su a nan gaba. Mun gane ko? Wannan shi ne dama ka'ida ce suke cewa annakadaini la tadkhulu fi amwalil kunya ma'ana zinariya da azurfa ba sa shiga a cikin dukiya wanda mutum idan ya taskance ba zai hudda musu zakka ba. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan. An gane matsalar da kyau. Duk abin da ka aje naka na amfanin kanka to ba dole ba sai ka hudda masa zakka banda ni banda zinariya da azurfa. Sai aka ce kuma zinariya da azurfa kuɗi sun shiga a ciki domin kimar su da ita ce ake amfani da zinariya da azurfa ne ake amfani. To idan ya kasance aha tunda muna babin zakka shi babu liye mutum ya soko tambaya aha ina ba a matukar dai ba a matsayin kasuwanci suke ba ba za ka hudda musu zakka ba. Matukar kai ka sayi ne kawai don kaka iya wannan da baka yi amfani da su ba za ka hudda musu zakka ba. Sannan mu ɗauko fanni na abin da ya shafi dabbobi misali mu ɗauki shanu mafi yawanci shanu muka yi mu'amala da su biyar da raƙon ma to za ka ga akwai wanda za ka gani yana da shanu masu yawa to shanun nan me yake yi da su shine yana amfani da su ne a wajen noma to wannan shanun da yake amfani da su a wajen noma ba zai hudda musu zakka ba. Mun gane ko? Don saboda ya aje su ne dan amfanin me? Don saboda amfanin kansa. Wannan su ake cewa amwalul kunya. Wannan shine ke. Ba san ko akwai wanda yake tambaya kan wanga babin ba?
Kai babin tambaya. Yanzu misali kana da sunare da takalmi. Idan ka ɗaya bai musu zakka shekara guda ya isa ko kuma shekara sai ka ɗaya.
Duk shekara sai ka ɗaya bai kuma ita zinariya in wanda ake biznowa ce kana huddo ta a kai tsaye za ka huda mata zakka. Mun gane ko? Na ado ko da sauransu. Yawwa. Duk shekara sai ka huda musu. Duk shekara. Ko da na ado ne ko na mata wanda suke ado da su ma duk shekara sai an huda musu wannan zakkar. Mun gane ko? Wata ran Aisha wata mata ta taba zakka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To tana shayar da yarinya sai yarinya ta tara da gundowi na zinariya ga hannunta. Sai manzo Allah ya ce mata ato addina zakata haza kina bada zakkar wa'annan? Sai ta ce a'a. Sai manzo Allah ya ce mata kina so Allah ya mayar miki da wannan ɗan warwaron su zaman don na wuta a ranar tashi a kiyama a miki azaba da su? Sai ta hudda wannan ɗan warwaron ta yi shuba da su. Mun gane ko? Akai tsaye ma'ana tsoro da ya kama ta kenan. Sun ce ko kayan ado na mata in dai na zinariya ne suka kai nisabi za a hudda musu zakka. Mun gane ko? Wannan shine kenan insha Allah. Za mu zo a hadisi na gaba. Mala yake cewa an Abi Huraira radiyallahu anhu an karɓi wannan hadisin daga Abi Huraira da Allah ya ƙara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah yace al ajama'u jubarun dabbobi basu da diya wal bi'ru jubarun rijiya ma haka bata da diya wal ma'dinu jubarun haka suma ma'adani basa da diya wa fir rikazil khumsu sai dai ar rikaz akwai dai cikin biyar a cikin sa abinda ake cewa ar rikaz shine dafnul jahiliya a lokacin jahiliya kun san basu da wurin ajiya in ba a kasa ba to za su zo su yi su turgude dukiya haka ga to sai ya kasance hasuru su ba san da ita ba to daga baya idan aka beto ta shine manzo Allah yake cewa ita zakata shine mi a hudda dai cikin biyar kai sai za a hudda mi za a hudda dai cikin biyar mun gane ko nan da aka ce al ajma'u jubaru ana dabbobi ba sa da diyya mi ake mi da ba sa da diyya shine idan dabba ta kashe mutum to babu wata diyya da za a bada mai ita ba zai bada diyya ba da sharadi mun gane ko idan ya kasance babu sakaci ko kuma bai turo ta ba idan ya kasance turo ta yi ko kuma da sakacin sa to idan ta kashe ko kuma ta yi banna to za a biya wannan kenan za a biya diyya mai wannan dabbar zai biya diyya sai ita kuma rijiya abinda ake nuni shine mutum misali mutum ya gina rijiya ana amfani da ita sai wani ya fada a cikin rijiya ba a cewa tun da kai adda rijiya wani wala ya fada sai ka biya diyya a babu diyya a ciki mun gane ko sannan haka ma'adani me ake cewa ma'adani shine abubuwan da ake tunowa kasa kamar wajen ginin zinari misali kun shiga da mutum akan ya shiga ya gino ma zinariya yana a cikin rami yana ginar wannan zinariya sai rami ya rizga ya fada yake da suna ya mutu to a lokacin ba za a ce mutum da kai kasa shi zaka bada diyya a manzo Allah ya ce babu mi babu diyya a cikin wannan abubuwan sai dai dangane da abin da shahidar ba akwai wata matsala shine shi idan ya kasance ita dabbar kai ka kashe ta mun gani idan kasancewa ita ta kashe ka ba za a bada diyya ba ko to idan ya kasance kai ka kashe ta fa yana al'amarin yake to shi ma wannan ya danganci yanda kashewar ta kasance shine kasancewar ya zo ne a cikin ka'ida malamu usul suke cewa man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadman wa man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu bihi dhamana nawar ku suke cewa duk wanda ya halaka wani abu ya kashe wani abu kuma ya halaka wani abu don ya kare cutawar sa daga gare sa to ba zai bada diyya ba misali saniya ce ta yi cikin ka tana so ta tunne ka kai kuma kana da kai da takobi kai sai sai kami sai ka sharta mata takobi a wuya sai wannan shafin ta mutu ta waje hanya ka kashe ta dan me yasa ka kashe ta dan ka kare mi dan ka kare kanka shine suke cewa kenan man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu anhu lam yadman duk abin da ka kashe dan saboda tsoron ka da ya cuta maka dan ka kare kanka to babu mi babu diyya ko misali mutum ne ke taro a gidanka yana so ya kashe ka sai ka kashe shi babu wata diyya a kanka mun gane ko wannan shine to nabiyun suke cewa duk abin da ka halaka dan saboda ka kare dan saboda me yake suna ka kare kanka da shi ma'ana ta hanyar sani zaka kare kanka to dole sai ka biya bil misali yattadhi al maqal me suke nihi shine misali gebe ya kwaso sai kaga jaki bakin geben nan to lokacin da kaga jakin nan sai ka kamo jakin nan ka hau akan jakin dan saboda ka tsallake gebe ka tsallake ruwa to kun san shi kuma yana daya daga cikin al'adar jaki in ruwa suka nitse sa mun gane ko suka kai mishi wajen takashi to sai zai yi tsakiya ya bude takashi ruwa su ta shiga ba san ko kun san wannan ba wanda suka saba da jakai suke zuwa gona sun san wannan in ya zo tsakiyar ruwa har dai ruwa suka kai mai a takashi to sai ya bude takashi ruwa su ta zuba a wannan lokacin in suka cika mishi jiki shikenan sai ya fada ya mutu a cikin wannan ruwa shi yasa idan aka zo tsakiyar idan so ga yayi tsaye to diya sabka suke sai a tura shi in ba haka ba tsayin shi zai to lokacin da kai haka nan ka tsallake geben ka zo tsakiya sai zaki yayi tsayin shi ya bude takashi sai da ruwa suka cika zaki ya mutu to a lokacin ya zaka yi zaka biya dan saboda mi kai amfani ne da shi dan saboda mi ka tare ma kanka cutar wanda zaka so a gare ka basan ko an gane da kyau ba wannan shine kenan dangane da abin da ya shahi kisan mai kira suna dabbobi kenan akai sai muhallu shahid a wannan hadisi shine ar-rikaz duk abin da aka samu daga cikin abubuwan da jahilai suke biznewa idan aka turbude sa zakkar sa shine a hudda dai cikin biyarkin sa. Sai mu zo a hadisi na gaba, malai ke cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, azza Allah ya tura Umar ala sadaqa, ya tura Umar wajen karbo sadaka, ana karbo zakka. Fa qila, sai aka ce masa mana Abdul Jamil, Ibn Jamil ya hana zakkar, wa Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid shi ma ya hana, wal Abbas ammun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, haka shi ma al-Abbas dan uwan ma'aifin manzon Allah ya hana. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah yace ma yanqi Ibn Jamil, babu abun da ya hana Ibn Jamil ya bada zakka, illa an kana faqiran, sai dan ya kasance da yana talaka. Fa aghnahu Allah ta'ala, sai Allah ya wadatar da shi. Wa amma Khalid, amma shi kuma Khalid, fa innakum tazlimuna Khalidan, kuna zaluntar Khalid. Fa qad ihtabasa adra'ahu, domin ya jingine a me yake da suna rigunan sulken sa, shine ake cewa adra, jam'i ne na dira kenan, ya jingine rigunan sulken sa. Wa a'tadahu, da kayan yakin sa, fi sabilillah, a cikin hanyar Allah. Wa amma al-Abbas, amma shi kuma al-Abbas, fa hiya alayya, zakkar sa tana a kaina, wa mithluha, da kuma kwatankwacin ta. Kuma qala, sannan sai yace ya Umar, ya kai Umar, amma sha'arta, shin baka san da cewa ba, anna ammar rajuli, akan cewa dan uwan ma'aifin mutum, shinu abihi, kamar ma'aifin sa ne. Wannan shine kenan a takaice hadisin. Kenan wannan hadisin manzo Allah ne ya umurci Umar ya je ya amsu sadaka. Da yaje a wajen amsa sadakar, sai ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Ibn Jamil sai ya hana zakkar. Mun gane ko? Malamai suke cewa abin da yasa ya hana zakkar, bai tsammanin cewa ba zakkar kudin sa sun kai nisabi. Shi yasa sai manzo Allah ya ce abin da yasa ya hana, dan saboda shi a can da talaka ne, sai Allah ya wadatar da shi. Kenan kasancewar ada yana talaka, yanzu ya zamanto mai kuɗi, kenan sai ya kasance rishin bai jima da talaucin ba, yasa bai san hukuncin zakkar ba. Mun gane ku? Kenan yanzu da ya zamanto mai kuɗi, yanzu ne zai sanin hukuncin zakkar. Shi yasa lokacin da kuka zo an sami ikiya bai bada ba. Na biyun shi kuma shine sai manzo Allah ya ce, sai Umar ya ce Khalid, sai manzo Allah ya ce Khalid abun da yasa bai bada ba, dan saboda rigunan silkensa, rigar silke ita ce rigar yaki ta ƙarfe kinnan, da kuma sauran kayan yaki ya jingine su a cikin hanyar Allah. Kenan wannan sai nuna mana cewa ashe abun da yake akan waqafi ba a hudda masa zakka. Mun gane ko? Jayyid. Kenan wannan yana ɗaya daga cikin dalilin ƙa'idar da malamai suke cewa la zakata fi ma laysa lahu malikun muayyin, babu zakka a cikin dukkanin abun da baya da mamallakin sa. Ma'ana a takaice, duk abun da ka jingine ya zamanto a matsayin waqafi, to ba naka bane, na wane ne? Na Allah ne. Mun gane ko? To a nan lokacin kenan ba za a hudda masa zakka ba, yana nan a matsayin na Allah ne. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Sai al-Abbas shi ma ya hana. Abbas shi kuma shine kanan ma'aifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da Umar ya kawo karan shine, sai manzo Allah yake ce ma Umar, shin baka san da cewa ba, dan uwan ma'aifin mutum ko kuma dan uwan ma'aifin mutum kawar ma'aifinsa ne? Sai manzo Allah ya ce zakkar Abbas ni zan bada ta da makamanciyarta. Malamai suke cewa abin da yasa al-Abbas ya hana zakkar a lokacin da Umar ya zo amsa shine dan saboda ya bada zakkar shekara guda biyu. Mun gane ko? Shi yasa da aka zo amsa bai bada ba. Shi yasa manzo Allah ya ce zakkar Abbas ni zan bada ta da kuma makamanciyarta. Mun gane ko? Kenan ba ana nuhin Abbas ya hana zakka bane dan saboda rewa. Hukum ba ana hana, ba ana nuhin ba idan mutun ya ki bada zakka, wani ya ce ni na doke zan hudda mishi zakkar in bada da kudina. Mun gane ko? Domin wannan ba ta yiwa, dole mutun shi zai hudda daga cikin kudin sa. Wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa meke da suna dan uwan ma'aifi yana a matsayin uba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan wuri. Mun gane ko? Kuma yana da kyau mu san da cewa ƴan uwantaka ta bangaren ma'aifi, ta bangaren ma'aifi ta yi ƙarhihiyar da dangantaka ta bangaren ma'aifiya. Amma sai dai kash, babu dangantakar da aka ramma a wannan mujtama bakin namu kamar me? Kamar dangantaka ta wajen uba. Duk wani karin magana ya ƙare ga ɗan uba, za ka ji an ce ɗan uba ko makiyi gare sai ce ai dan uba ne mun gane ko zaro ma su mun suke cewa babize to babizan nan yahi mammaize ko ba mammaize ake cewa ba ko nya ganize kenan dan uba kin nan yahi dan uwa mun gane ko domin takan yiwa dan uwan ma'aifinka mun gane ko ya ci gabanka da wasu dalilai mun gane ko kuma takan yiwa kananka dan uwanka wanda kuke uba guda ya ci gabanka da wasu dalilai amma dan dan uwan ma'aifinka bai ci gabanka kenan yana da kyau a ce wannan dangantaka ta uba mun rike ta duk mai karfi domin kai tsaye ma ya dai nuna maka idan aka kira sunanka sunan ma'aifin shi za a kira kuma yadda idan aka kira sunan shi sunan ma'aifin wa za a kira sunan ma'aifin shi za a kira wannan shine kenan kaɗan daga cikin abin da wannan hadisi ke nuna mana aha sai hadisi na ƙarshe a cikin wannan babin mali yake cewa an Abdullah bin Zaid har yanzu kuma wancan hadisi yana nuna cewa ya halatta mutum ya gaugauta ba da zakka da shekara guda shekara da muke da suna akai sai ka ba da zakka ta shekara guda biyu mun gane ko domin mun gani Al-Abbas ya yi shi a wannan wurin an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini an karɓi wannan hadisin daga Abdullah bin Zaid dan Asim al-Mazini radiyallahu anhu qala yace lamma afa Allah ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam yawm Hunain lokacin da Allah yayi ganima akan annabinsa ranar yakin Hunain qasama fi nnasi yayi rabo a tsakanin mutane wa fil mu'allafati qulubuhum da kuma wa'inda ake sausauta zukatansu wa lam yu'ti al ansar shay'an sai bai ba mutanen Madina ba komai daga ciki fa ka'annahum wajadu fi anfusihim kamar sun ji wani abu a cikin zuciyoyinsu id lam yusibhum ma asaba an-nas domin ba bai same su ba abin da ya samu mutane ma'ana ba a ba su abin da aka ba mutane ba fa khatabahum sai manzo Allah yayi musu huduba fa qala sai yace ya ma'shar al-ansar ya ku taron mutanen Madina alam ajidukum dullalan fa hadakum Allah bi shin ban same ku ba a matsayin fatattu sai Allah ya shirye da ku ta hanya ta wa kuntum mutafarriqin fa allafakum Allah bi kuma kun kasance a can da rarrabe kanun ku suna rarrabe sai Allah ya hada zukatanku ta dalili na wa alatan kuma kuna talakawa fa agnakum Allah bi sai Allah ya wadatar da ni ya wadatar da ku ta dalili na kullama qala shay'an a duk lokacin da yace wani abu qalu sai su ce Allah wa rasuluhu aman Allah da manzonsa su suka yi cancanta da su yi gori qala sai yace ma yamna'ukum an tujibu rasulullah mi yake hana ku ku karba maganar annabin ku ku karba maganar manzon Allah ma'ana ku maida ma manzon Allah amsa qalu sai suka ce Allah wa rasuluhu aman Allah da manzansa su suka yi cancanta da su yi gori qala sai yace law shi'tum da kun so la kuntum da kun ce jittana kaza wa kaza ka zo muna kaza da kaza ala tardawna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir shin ba za ku yarda ba mutane su tahi da kananan dabbobi da kuma ra'umma wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum ku kuma ku koma ku tahi da manzon Allah zuwa gidajenku laulal hijratu ba dan hijira ba lakuntum ra'an min al-ansar da na kasance ɗaya daga cikin mutanen Madina walau salaka an-nasu wadiyan da a ce mutane za su kama wani kware wa shi'ban da kuma hanya a cikin duwatsu la salaktu wadiyal ansari da na bi kware na mutanen Madina wa shi'abiha da hanyoyi na duwatsunta al-ansaru shi'arun mutanen Madina riga ƴar ciki ce wan nasu ditharun su kuma mutane sauran gama garin mutane riga ƴar sama ce innakum satalqawna ba'di atharatan lallai ku a bayana za ku haɗu da wani hihiku fasbiru to ku yi haƙuri hatta talqawni ala alhawdi har sai kun haɗu da ni a wajen tabki mun gane ko wannan hadisin kenan Abdullah bin Zaid ne yake cewa lokacin da aka dawo a yakin Hunain manzo Allah ya samu ganima sai ya rarraba ta a tsakanin mutane to yana ɗaya daga cikin me yake da suna sharadi na alfai abinda ake cewa fai shine ganimar da Allah ya ba manzo ba tare da an yi yaki ba ma'ana an zo a wajen yaki ne sai kafirai su ruga su bar ganima mun gane ko to shi wannan Allah ya ba manzon Allah damar ya raba ta yanda yake so, amma in ganima ce dole sai an raba daidai wa daidai duk waɗanda suka tai a wajen yaki za a raba musu, wanda ya tai da raƙumi kaza za a bashi daidai rabonsa da shi da raƙuminsa, wanda ya shi a ƙasa za a bashi daidai gurgurdan abin da ya kamata haka. To lokacin da aka samu wannan ganima kin, sai manzon Allah ya yi rabo a cikin rabon, sai ya kasance manzon Allah bai ba mutanen Madina ba wannan ganimar. To shine sai wasu daga cikin mutanen Madina suka ji wani abu a rayuwar, suke nuna suke tsammanin cewa kamar manzon Allah ya yi ta sauran mutane akan su. In ga da fitowar manzon Allah ya ji wannan labarin, shine sai ya hawa yana huduba yake ce musu, shin ban zo a Madina na isko ku ba kuna batattu ta dalili na sai Allah ya shirye da ku, ban zo ba na isko ku kuna cin junanku, tunda a lokacin Madina akwai kabilu biyu da ake cewa Aus da Khazraj, suna yaki tsakanin junansu ko da yaushe cikin yaki suke, dalilin zakko manzon Allah sai yaki yami yaki ya bari. To manzon Allah ce ban zo ba na isko ku akai rabe, dalili na sai Allah ya hada kawunan ku, na isko ku a talakawa, dalili na sai Madina ta zamanto gari wanda yake mai arziki a lokacin kuna a gari wanda yake talakan gari. To lokacin da manzon Allah ya musu wannan tambayoyin, sai suka ki cewa komi kun ga a kai tsaye da a ce shedannu ne mai za su ce mishi, shine sai manzo Allah ya bada amsar abinda da a ce su shedannu ne abinda za su ce mishi, shine manzo Allah ya ce me yasa ba za ku bani amsa ba, ai da kun so kuma da za ku iya cewa shin ba ka zo muna ba kana kai kadai sai muka tarbe ka, ba ka zo ba a lokacin da aka kwace maka duciya baka da komi kana talaka ka zo a garin mu muka baka wurin zama, shin ba mutanen ka sun koro ka ba mu kuma muka tarbe ka hannu bibiyu? Manzo Allah ya ce da kun so ai da kuna yi kuce haka, amma sai muna mana cewa mi ashe wannan abun abu ne wanda make da suna akwai da yushi yakan iya samu mutum komi imaninsa, ma'ana so abun duniya yakan iya samu mutum komi imaninsa, to wannan kin ne ya dan same su kenan. Shine sai manzo Allah ya mi ya kwantar musu da hankali ta hanyar nuna musu da cewa ya yi son su fiye da sauran mutane, nan da manzo Allah ya ce annasu shi'arun, mun gane ko me ake nufi da shi'ar? Shine riga wanda ita take kusa ga fatarka, mun gane ko? Idan muka lura rigar da take a kusa ga fatarka tabbas sai zamantowa tahi amfanin ka yadda wanda take mi yadda wanda take a sama, kuma sai nuna mana cewa wannan magana da manzo Allah ya ce mutanen Madina su riga a ciki ce, ma'ana yana nuna sun yi zamantowa kusa da zuwa gare sa a duniya da kuma har a lahira. Sai yace sauran gama garin mutane menene riga ɗan sama ce, mun gane ko? Ma'ana ba ta kai tsaye ga jikin mutum kenan, ma'ana yana nuna mana dai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita mutanen Madina a wannan wurin. To shi nan manzo Allah da yace musu a bayana za ku gamu da fifiko akaratan kin nan, abinda ake nufi shine bayan rasul manzo Allah khalifanci akan waye goma wanda suka yi khalifanci daga cikin su akan mutanen Madina, ba mutanen Madina kun ga akai tsaye ku wannan yake iya mi yayi tasiri a kansu, babu ɗaya daga cikin mutanen Madina, dukansu mutanen Makka ne. Haka kuma lokacin da daula ta Umayya ta zo, sai kasance dukkan wanda babu Quraishi ba, ba ami ba sa shi a cikin mulki, to sai kasance mutanen Madina ko da irin aiki hakan ga na wakilanci ba a sa su, mun gane ko? To shine sai manzo Allah ya ce musu za ku gamu da irin wannan, idan ku gamu da wannan ku yi hakuri har sai kun hadu da ni a wajen tabki. Ashe sunna muna da cewa sakamakon mai hakuri shine ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina a wajen tabkin Al-Kausar, shine kenan wannan shine kenan abin da wannan hadisi ke karantar da mu. Anan muka zo karshen babin zakka, inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Babin zakka babi ne mai fadi, amma da yake karatun ba da an yi ba shikenan, ci gaba ne za a yi kenan, ana ƙara ci gaba ne kuma ana ƙara gane abubuwa insha Allah. Inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.